sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba, da fatan masu azumi sai su huta cikin koshin lafiya. Madina Dahiru Mishanu ce tare da Ibrahim Ta'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri. Yau talata 19 ga watan Mayu na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Ibrahim da kanin labarai.
Kasar China ta ce za ta goyi bayan binciken tushen cutar corona, to amma sai bayan duniya ta shawo kan annobar. Mataimakin shugaban Sudan ta Kudu na farko Riek Machar da matarsa da wasu hadimansa sun kamu da cutar corona. Sannan an sake rufe makarantu 70 a kasar Faransa. Mako guda bayan sake buɗe su saboda barazanar cutar corona.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa mai martaba sarkin musulmi Sa'adu Abubakar na uku ya ce ba za a gudanar da sallar Idi a filayen da aka saba gudanar da sallar ba.
Ba a hawa, ba a jawari, za mu je kan sallar Idi mu raka'a biyu nan masallacin Sufi Muhammad Bello, kamar yadda muka saba zuwa muna yi muna Juma'a, ba wani hawan Idi, ba wani hawan, ba wani jawari, ba wani hawan tawakkai da sauran Kano da ko ina haka an kai matsaya.
To za a ji dalilin da yasa aka dauki wannan matakin. A jihar Kaduna ma wani mataki makamancin na sarkin musulmin aka dauka, inda gwamnatin jihar ta bayyana cewa ba za a sassauta dokar zama a gida a ranar da za a gudanar da bukukuwan na sallah ba.
In muka ce a bude gari haka, abu na iya biyowa wanda zai sa ta ayyukan da muka yi na tsawon makuna kusan 8 ya zama mun koma baya.
Sannan kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya, wanda Aliyu Mustapha Sokoto ya shirya zai kuma gabatar. Daga bisani albarkacin azumin watan Ramadana, za ku ji karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin yara ƙanana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma an yi sahur ko ana kan shirin yi cikin kwanciyar hankali da annashuwa. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Kasar China ta goyi bayan wata hukuma mai zaman kanta ta gudanar da bincike kan asalin cutar coronavirus, to amma sai bayan an shawo kan annobar, a cewar shugaban China Xi Jinping a jiya Litini. Da yake jawabi a wani taron da aka yi ta kafar bidiyo na babban zauren Majalisar Dinkin Duniya kan batutuwan lafiya, zauren da ke tafi da harkokin hukumar lafiya ta duniya WHO. Shi ya ce China na goyon bayan abin da ya kira cikakken bin diddigi game da yadda duniya ta tunkari wannan annoba, to amma sai bayan an shawo kanta. Ana kyautata zaton wani daftarin kudirin kungiyar tarayyar Turai wanda ke kiran da a gudanar da bincike kan tushen cutar ta corona da kuma irin matakan da aka dauka zai samu amincewa a wannan satin. Kasar Australia ta kasance kan gaba a jerin kasashen da ke adawa da irin wannan kudirin binciken, kuma jiya ministar harkokin wajen kasar Marie Spain ta ce kasar tana son a gudanar da binciken cikin abin da ta kira adalci dalla-dalla kuma ba tare da shishigi ba. A halin da ake ciki kuma, kasar ta China ta mai da martani kan wani sabon mataki da Amurka ta dauka na taka birki ma babban kamfanin sadarwar ta din nan mai suna Huawei, tana mai barazanar daukar wasu jerin matakai makamantan wanda Amurka ta dauka, ciki har da sa kamfanonin Amurka irin su Apple, Qualcomm da Cisco cikin jerin kamfanonin da ake shakkar su, wanda hakan zai shafi cinikin su a kasuwannin China. Ma'aikatar harkokin cinikayyar Amurka ranar Juma'a ta dau matakin gurgunta babban kamfanin fasahar sadarwar China din ta wajen sanarwar hana sayar ma kamfanin fasahar daukar manhajoji ta chip, a yayin da kuma Amurka ta bar kamfanin kirkiro na'urar sadarwa mallakin Taiwan ya bude babban wurin yin samfurin sa na mataki na gaba a Amurka. A wani sharhin jaridar Times mai ra'ayin gwamnatin China, kasar China ta ce wannan sabon takunkumin da Amurka ta kakaba ya jefa kasashen biyu cikin abin da ta kira yakin cacar baka a bangaren fasahar sadarwa wanda zai dau lokaci mai tsawo ana gwabzawa. Mutumin da ya zama mataimakin shugaban Sudan ta Kudu na farko Riek Machar Teny da matarsa ministar tsaron kasar Angelina Teny sun kamu da cutar COVID-19 wadda kwayar cutar corona ke haddasawa. Ina son in bayyana cewa ni mataimakin chairman din babban kwamitin aiki da cikawa na kamu da cutar COVID-19. Akwai kuma wasu mutanenmu da suka kamu da cutar. Abin da zan iya faɗa a yanzu kawai shine Madam Angelina Teny, ministar tsaro, ita ma ta kamu, a cewar Machar a wani jawabin da aka yada ta gidan talabijin na ƙasa baki daya. Sakataren yada labaran Machar James Garrett ya tura wani sako a shafinsa na Facebook yana mai tabbatar da cewa mai gidan nasa ya kamu da cutar corona. Mataimakin shugaban ƙasar Jamhuriyar Sudan ta Kudu mai girma Rich Machar Teny da Madam Angelina da wasu hadamansa da dogarawansa sun kamu da cutar COVID-19 a cewar Garrett. Kafin makon jiya da Teny ya kasance mataimakin chairman din kwamitin yaki da cutar ta COVID-19 a ƙasar.
Anjima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labarin duniya. Kafin nan bari mu so mu shirin daga jihar Sokoto a Najeriya. Yayin da duniya gaba ɗaya ke shirye-shiryen gudanar da bukukuwan sallah a wani yanayi da ba a saba gani ba. Mai martaba sarkin musulmi Sa'adu Abubakar na uku ya bayyana cewa ba za a gudanar da sallar Idi a filayen da aka saba gudanar da su ba. A cewar sarkin, an ɗauki wannan matakin ne domin kaucewa cunkoso yayin da ake ƙoƙarin takaita yaduwar cutar coronavirus. Ga wakilinmu Muhammad Nasiru da ƙarin bayani daga Sokoto.
Sabanin kowace shekara da al'umma musulmi kan taru a filayen bakon Idi bayan kammala azumin watan Ramadan domin gudanar da sallar Idi kamin daga bisani Aziz zuwa shigulgulan sallah. A wannan shekara mai martaba sarkin musulmi Muhammad Sa'ad Abubakar na uku ya ce za a gudanar da sallar Idi ne a masallatin Juma'a. Ya furta haka ne sa'ad da yake tattaunawa tare da uwayen ƙasa 86 da ke cikin jihar Sokoto dangane da abin da ya shafi sallar Idin da kuma wasu batutuwa na daban. Ya ce su gargaɗi jama'a su da su kasance masu biyayya da wannan matakin da aka cimma. Ya ce wannan al'amari haka ne za a yi shi a jihar Sokoto da ma wasu jihohi na ƙasar nan. Ya ce wannan na da manufar ganin cewa an rage cunkoson mutane wuri ɗaya domin kauce wa kamuwa da cutar nan ta coronavirus.
Ana ta mangalo akan sallar Idi ta bana. To mu matsaya Kano da sauransu ba za mu je haƙon Idi sallah ba, amma za mu Idi mu a masallacin wanda muka saba. Wanda ku ga jama'a ku da ke ƙauyuka da garuruwa, kada a yi a tukar a yi turuwa Sokoto a ce za a zo a yi hawa. Ba a hawa, ba a jawari, za mu je kawai mu sallaci Idi mu raka'a biyu nan masallacin Sattusi Muhammadu Bello kamar yadda muka saba zuwa muna yi muna Juma'a. Mu zo kawai mu raka'a mu biyu mu zo cikin gida, gwamna ya biyo mu ya gaishe mu minti biyu daga nan ya koma. Ba wani hawan Idi, ba wani hawan, ba wani jawari, ba wani hawan tawakai da sauransu. Da Kano da ko'ina haka an kai matsaya.
Mai martaba sarkin musulmi ya kuma yi kashedi ga jama'a akan cewa kada su ɗauka cewa ana yunkurin hana sallar Idin ne. Wannan matakin an ɗauke shi ne domin kare lafiyar al'umma, ba wai hana sallar Idin ne aka yi ba.
To sallar Idi ba dole ba ce, don kada je a fara maganganu cikin gari an hana Idi, ba hana Idi ba, ba hana Idi ba. Sallar Idi tana nan, ko cikin gida kana yi sallar Idi, ku je ku rubuta littafai.
Ya jawo hankalin uwayen ƙasa akan cigaba da kokarin da suke yi wajen ganin cewa an daƙile yaduwar cutar nan ta coronavirus da yake gwamnatin jihar Sokoto tsaye take wajen tabbatar da hakan. To ko ta yaya jama'a suka ji da wannan sabon sauyin da aka samu na gudanar da sallar Idi a wannan shekara?
Sunana Jamila Abubakar. Ni ga na ra'ayi da kuma abin da na hanga, za a mahi cunkushewa a masallatayen Juma'a bisa ga masallatayen Idi. Dalili kuwa shine lokacin zuwa sallar Juma'a da ake zuwa, yawanci mata da ƙananan yara ba su fi zuwa ba a sallar Juma'a, amma lokacin sallar Idi mata na zuwa, ƙananan yara na zuwa, a tsofaffi na zuwa. To wannan shine zai bada tabbacin cewa za a mahi cunkushewa in ma ana kokarin a yi social distancing ne da ake magana.
Ni ba sai na faɗi sunana ba, abuna wanda ya shahe musulmi waɗanda abubuwa da aka ce za a yi sallah a masallatayen Juma'a. To ni a fahimta ta abinda na lura, yawan cunkoso an ka ce yana haddasa waɗanda abubuwan da an ka ce ilmantar lafiya suna bayani akai. To sai NDB irin wurin Idi wuri na fallau, to irin masallatayen Juma'a kuma wuri na dan karamin wuri, kila he da mutum 1000 waɗanda za su sallar Idi sun yi waɗanda za su sallar Juma'a yawa. Gaskiya sai in ga barin a yi Idi kamar zai yi, amma kuma tunda shugabanni su sun to sun kace ga abin da an mayyata mu biya mu kai.
Sunana Muhammad Sirajo Bellarabe. Ko daga cutar da ta shigo muna ba kwa cutata, sannan kuma ta kama mutane iri daban-daban, kuma idan kai ka haɗu da wanda ya kamu gare ta, to kai ma mai yawa na haka. To ga maganar da yayi, an ka dibi wannan bangare kuma gaskiya magana ta tana tasiri.
Muhammad Nasir, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To a gaida Muhammad Nasiru da ya hada mana wannan rahoton. Sauraro yanzu ga Ibrahim Ka'almasi Garba da ci gaban labarin duniya.
An sake rufe makarantu 70 a kasar Faransa mako guda bayan sake bude su, bayan da wasu dalibai da wasu ma'aikata suka kamu da cutar COVID-19, a cewar ministan ilimin kasar a jiya Litini. Da yake magana a gidan rediyon Faransa RTL, ministan ilimin Faransa Jean-Michel Bankwa ya tabbatar cewa an samu sabbin kamuwa da cutar coronavirus wajen 70 tun bayan da aka bude makarantu 40,000, wato sulusi guda na adadin makarantun kasar a makon jiya. To amma Blankwa ya kare shawarar sake bude makarantun, ganin yadda makarantun da abin ya shafe su ba su da yawa idan aka kwatanta su da jimlar makarantun kasar. Hakan na nuna yadda ake bin tsaurin matakai da sharuɗa wajen sake bude makarantun. Attorney General ɗin Amurka William Barr jiya Litinin ya yi watsi da kiran da shugaban Amurka Donald Trump ya yi, cewa ma'aikatar shari'a ta binciki mutumin da ya gada Barack Obama. Barr yana mai cewa bai tunanin ma'aikatar ta shari'a za ta binciki Obama ko mataimakinsa Joe Biden game da cancantar binciken katsalandan ɗin Rasha, wanda a yanzu ya zama wani abin takaddama game da shugaba Obama da mataimakin shugaban ƙasa Biden. Ko da wani irin rawa suka taka, bisa ga bayanan da nake da su zuwa yanzu, bana tunanin binciken da Mr. Rohan ke yi zai kai ga kaddamar da binciken zargin aikata manyan laifuka a kansu, a cewar ba a wani taron manema labarai.
Sagai da Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya. Ta jihar Kaduna, inda fargabar cunkoson da ka iya taimakawa wajen yaduwar cutar coronavirus ta sa gwamnati ta sauya ranar da ta yi sassauci kan dokan nan ta zaman gida daga ranar Asabar din da ake sa ran yin bukukuwan sallah zuwa ranar Alhamis din wannan makon da muke ciki, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Isa Lawal Ikira ya aika mana daga Kaduna.
Gaban hukumar kula da kasuwanni ta jihar Kaduna Malam Hafiz Bayar ne ya tabbatarwa da muryar Amurka wannan matsayi.
Haka ne hukumar bunƙasa kasuwanci da Kaduna ma ga cewa yadda sallah za su iya faduwa ko ranar kamata ranar sati kenan bai kamata a ce an buɗe kasuwa ba. To sai sa muka yi tunani muka bar wannan ranar Laraba da ranar Alhamis saboda jama'an Kaduna su yi siyayyan kayan sallah da makamantarsu da abincin sallah da za su yi a gidajensu. Sai sa muka canza daga ranar Laraba da ranar sati da muka saba muka dawo ranar Laraba da Alhamis.
To wasu za su yi tunanin cewa to an sai kayan sallah da cefaren sallah kuma ranar sallah ana kulle a gida ina bikin sallah?
Eh to ai su maganan kulle-kullen nan da mutane suke sai sun gane cewa ba abu ne da ya zama gwamnati dole ba, saboda in muka ce a buɗe gari haka abu na iya biyowa wanda sai sati ayyukan da muka yi na tsawon makuna kusan 8 ya zama mun koma baya.
Amma Malam Hafiz, kun lura cewa wannan kasuwannin ma da ake ci a makarantun firamare su ma ana samun cinkoso?
Eh haka ne, kuma muna bi muna magance su. Kuma abin da yasa ake samun cinkoson ba wani abu ne illa rashin hakurin jama'a.
To ko me matsayin kungiyar malamai da limamai ta jihar Kaduna akan wannan mataki? Malam Yusuf Yakub Al-Gasiyu shine babban sakatare na ita wannan kungiya.
A matsayin mu na musulmai, kowa yana da muhallinsa. Shi malamin addinin musulunci lalle ya san Qur'ani, ya san hadisi da kuma sunna sallallahu alaihi wasallam. Amma yana iya yiwuwa duk wannan Qur'ani da karanta da risa manzon sallallahu alaihi wasallam wata kila bai da masani akan bangaren wannan kiwon lafiya. To saboda haka idan aka ce masanan kiwon lafiya suka ce har yanzu a jihar Kaduna akwai matsala, ana tsoron in aka fita sallan Eid za ta matsala. To mun ba da goyon baya yi wannan. Mun sallan mu a gida, kowanne mu shiga da baki da Allah ba zai kawo mu da abin da kika zama ba.
Dama dai ganin yadda adadin mutanen da ke kamuwa da cutar corona ke ƙaruwa a jihar Kaduna da wasu sassa na arewacin wannan ƙasa, ya sa wasu sun fara fargabar yiwuwar shan shagulgulan ƙaramar sallah. Duk ko da yake a wasu jihohin arewacin Najeriya an samu sassauci game da wannan doka ta zaman gidan da ta kwashe kusan watanni 2. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna, a Najeriya.
To masu sauraro, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Za kuma ku iya garzayawa shafukanmu na Facebook da Twitter domin kallon hotuna da bidiyo. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Sai da karatun alloye shekara 757, sannan ma aka fara kafa makarantar boko ta farko.
Dadewa ana yin abu ba shi yake nuna maka cewa wannan abun gaskiya bane. Zai yi wa a dade ana yin abu, amma abun da yazo daga baya ya fi zama daidai.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin kan me ya bambanta almajiranci da barani? Wannan ita ce matsalar da ke cin tuwo a kwarya a wurin jihohi da yawa na arewacin Najeriya, abinda ya kai ga har gwamnoni da yawa na jihohi din suka dauki kudirin yin wani abu game da shi baran ko kuma almajirancin. Kuma sannan dadin dadawa sai ga cutar nan ta corona ta zo ta kara dagula al'amura, wanda ya sa har aka dinga cincima su yaran da ke baradan daga wannan jiha ana maida su jihohin da ake cewa su ne nasu. To wannan shine maudu'in mu na wannan shiri a wannan lokaci, wanda kuma wakilin mu na Kaduna Isa Lawan Ekare shirya mana shi, kuma ba tare da bata lokaci ba zan hannunta mishi ragama shirin domin ya dauka daga nan. Isa bismillah.
To masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, kuma sannun mu da saduwa a wannan shiri na tsaka mai wuya. A wannan karan wata magana da ta taso kuma ta cika duniya a dare lokacin da ake zaman gida na fargabar ita wannan sabuwar cuta ta mashakon corona, ita ce maganar maida almajirai daga wannan jiha zuwa wannan, da kuma maganar da ta taso cewa gwamnoni a arewacin Najeriya sun yi ittifaki cewa lokaci yayi ma a dakatar da maganar almajiranci gaba daya, kowanne da ya koma gaban mahaifin shi domin ganin an ci gaba da koyar da shi a gida maimakon barin su a garuruwa kamar inda ake gani. Wannan yasa muke so yau mu duba wannan batu na maganar almajiranci a Najeriya da kuma makomar almajirancin da abin da yasa wasu suke gani ya kamata a bashi, da kuma masu ganin ya kamata a kawo ƙarshen shi. A cikin wannan shiri namu muna tare da manyan malamai guda biyu, kuma wanda kowanne yana da fuskar da yake kallon wannan lamari. A hannun dama na ina tare da Sheikh Haluru Maraya, wanda ɗaya daga cikin manyan malaman addinin Musulunci a jihar Kaduna, kuma tsohon mai baiwa tsohon gwamna shawara a jihar Kaduna akan harkokin addinin Musulunci. A hannun haguna kuma akwai Sheikh Jamilu Albani, shi ma babban malami ne na addinin Musulunci, kuma shi ma yanzu yayi mai ba da shawara, kuma yanzu shugaba ne na hukumar kula da addinai a jihar Kaduna. A malamai muna muku barka da zuwa. Alkafta wannan bari mu fara da Sheikh Haluru Maraya, da yake kama ta uba da irin wannan shawara ta addini, kuma mutane suna ta jin ra'ayoyinka akan maganar almajiran nan. Malam, menene ne kuke ganin yake ƙara muku ƙwarin gwiwa, da kuke gani ya kamata a ci gaba da barin almajiranci a dai lokacin da ake gani ya kamata ya zo ƙarshe?
Na'am, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi tabi'in at-tahirin wa sahbi jami'an haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Masauraro assalamu alaikum. Wato na farko dai, shi karatun alqur'ani ana cewa ne wai karatun allo, karatun alqur'ani, domin asali ana rubutawa ne a allo saboda a samu saukin hadda. Ya zo Najeriya ne miladiya 1986 a shekarar da musulunci ya zo Najeriya, wato yau shekararsa 934. Sannan kuma in ka zo kan magana ka, za ka ga cewa ya ma girma ilimin boko da shekara 757, saboda boko an fara shi ne a Najeriya. Makarantar farko da aka kafa, wacce aka kafa a garin Badagiri, an kafa ta ne 1843, wato yau kwata-kwata shekara 177. Sai da karatun alloye shekara 757, sannan ma aka fara kafa makarantar boko ta farko. To shi abu dalilin da yasa muke so a ci gaba, sai dai a yi mai gyara. akwai abubuwa da yawa a ciki waɗanda suke gudana, wani sanadiyar laifin iyaye, wani sanadiyar laifin gwamnati, wani kuma sanadiyar laifin su masu karantarwa din. In ka duba za ka ga cewa abinda ya taso kwanan nan na cewa almajiri ya koma garinsu ya saba wa tsarin mulkin ƙasa. Duk ɗan Najeriya yana da dama ya zauna a ko'ina a Najeriya, domin sashi na 41 ƙaramin sashi na 1 na tsarin mulkin Najeriya 1999 kamar yadda aka gyara, haka ya faɗa. So da haka har in akwai matsala, to sai almajirin ya samu wurin zama ne ai za a gyara matsala. Shi ko ɗan Najeriya ne. So da haka babu yadda za a yi ana wa yaro wanka yi zawo a cikin bahon da ake mai wanka a cikin ruwa, sai a ɗiba da ruwan da bahon da yaron ma na ɗauki bahon duk a wasar. Abin da ya kamata a yi shi ne a cire yaron nan, a zubar da ruwan, a sake zuba ruwa mai kyau don a ci gaba da mushi wanka.
Kaga to wallahi mutane suna maganar ai duk da wannan tarihi na dadewar almajiranci da ka bayar an sauya mai fasali kamar lokacin da kuka yi naku bai irin wanda ake gani yanzu ba.
Wato abin da ya kamata a duba shi ne, dama Hausawa suka yi cewa waye adan tafiya, ya aka yi a baya, ya zama dukkan mahaifi ya san cewa a wannan zamani to yana da kyau ɗansa ya samu ilimin zamani, ga ilimin addini, ga ilimin zamani. Shi yasa a gwamnatin baya, gwamnatin Jonathan ta gina makarantu 157 a Najeriya, wanda yake na almajirai ne domin a riƙa karantar da su ilimin zamani tare da Qur'ani din, sannan kuma hadda kwamfuta, sannan kuma hadda abincinsu, hadda wurin kwanansu da albashin malamansu, hadda wuraren da yake za su riƙa zama suna cin abinci da wuraren zamansu na karatu. Amma da aka zo yanzu maimakon a ƙara sai zamana na bayan ma duk an yi fatali da su.
Amma ana magana ai kamar almajiran algarba ta mala da yawa suna kyamar wancan tsari.
A tsarin Najeriya doka ce cewa a ba yaro tun daga haihuwarsa har zuwa shekara 5, misali dan shekara 6 zuwa shekara 15 dole ne dan Najeriya ne ya samu ilimin bai daya. So kamata ai hukuma ta tilasta a wancan tsari a ce dole ne yaro ya samu wannan ilimi na zamani. Dole ne yaron da yake dan Najeriya ne a bashi wannan ilimi kyauta kuma akan dole. Wannan abin ne wanda yake a ƙasa kowa ya sani. Wannan shine abin da ya kamata a yi.
Sheikh Muhammad Jamil Albani, ka ji abin da Sheikh Haliru Maraya ya magana akan maganar almajirancin nan. Ta wace fuska kake kallon maganar nan ta maida almajirai gida ko kuma ma dakatar da maganar almajiranci?
To bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du ƴan uwa masu sauraron mu a wannan kafa ta yada labarai, muna muku barka da wannan lokaci mai albarka. Abu na farko, naji dadin maganar da dan uwa yi, yake cewa karatun alqur'ani ake cewa. So amma a Hausance mu ana cewa ne almajiranci. Shi kuma abubuwa biyu ne suka hadu suka yi wannan abun. Akwai almajiranci daban kuma akwai bara daban. So almajiranci shine ka karanta alqur'ani a inda ka samu kanka. Wasu sun ce ai daga muhajir ne mutun ya tashi daga nan ya je inda zashi. So abinda nake so in ce, in karatun alqur'ani ne, to karatun alqur'ani ai ba dole sai allo ake ba, dan karatun alqur'ani muzdari ne na qara'a, ya qara'u qira'atan wa qur'anan, in an dauki abinda malamai suka fada. So na farko kenan. Na biyu, abinda ake cewa shine dole a bambance wa'innan abubuwan biyu. A bambance bara daban, karatu kuma na alqur'ani daban. Karatu alqur'ani ba wanda sai hana shi, kuma ana yi, jibi ma za a yi, gata ma ana yi, kuma ba gwamnatin da ta hana karatun alqur'ani. Abinda ake magana shine akan bara. Me dalilin da yasa gwamnatoci suke kokari su kawo ƙarshen bara?
Amma malam ban katse ka ba, yanzu duk duniya tana jin abin da gwamnati take magana shine almajirai. Ka ce kuma akwai bambanci tsakanin almajirai da bara, wanne ake so a hana?
Maganan bara muke yi shi dai abin da yake damun gwamnatoci, musamman ni gwamnati na ta Kaduna tana maganan bara ne. Amma maganan almajiranci ai karatu ne. Gidanmu ana yi, ni da nake maka magana.
Za ku bari a tafi nemo karatu?
Wannan kowa ya je karatun shi a inda ya samu kanshi. A gidanmu ana yi, kuma ni ma na yi. Kafin in san wani abu da ake ce mahabsu, ka je ka tambaya, na sani, na rubuta, amma ban je na yi bara ba.
So abunda ake magana akai shine maganan bara. Bara kuma bashi da asali. Dai kenan. Number 2 yanda malai yake kawo tarihi dadewa ana yin abu ba shi yake nuna maka cewa wannan abun gaskiya bane. Zai yiwu a dade ana yin abu amma abun da yazo daga baya fi zama daidai. Wanda kama abun da yake fada shine da addinin musulunci da kishiyoyin musulunci wanne ya fara zuwa? Kishiyoyin musulunci suka zo. Amma wannan kuma bai nuna cewa addinin musulunci dan ya zo daga baya kuskure ne.
To a gaishe ka Isa da bakinka. To jama'a nan za mu tsaya sai Allah ya kai mu rana wace mu dawo da wani sabon shiri. Yanzu za mu bi dalilan da gwamnatoci din suke bayarwa na daukar matakan da suke dauka na ganin cewa sun mai da yaran nan jihohinsu da kuma ganin cewa an kashe ta kanta akida ta bara din. Sannan ma me ya bambanta bara da almajiranci ne kan domin da yawa ba sa iya gane bambancin. Kuma za ku je da maganar tsohon shirin da tsohon gwamnatin Goodluck Jonathan ta dauko. Wato ya yi tasiri a wannan tattaunawa inda ake cewa shi Jonathan din ne ya kamata a yabawa ko kuma mataimakinsa na Majisambo don ganin da gabatar da wannan shirin. Yanzu zai a madadin shi wakili namu Isa Lawan Ikara da kuma su baki namu wato Sheikh Kadiru Maraya da kuma Sheikh Jamilu Albani Aliyu Mustapha Sakkwato ne ke muku bankwana daga Washington. Sai anjima.
Mustapha Sakkwato. To albarkacin azumin watan Ramadana ga karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin yara kanana.
Ismi Marwan A. Ali min madrasatul Malam Adam Idris anguwar Kajemina. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قوتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو أصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن عمتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وعدو كبير صدق الله العظيم.
تمام الله. Yanzu ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Kasar China ta goyi bayan wata hukuma mai zaman kanta ta gudanar da bincike kan asalin cutar coronavirus. To amma sai bayan an shawo kan annobar a cewar shugaban China Xi Jinping a jiya Litini. Da yake jawabi a wani taron da aka yi ta kafar bidiyo na babban zauren majalisar ɗinkin duniya kan batutuwan lafiya. Zauren da ke tafi da harkokin hukumar lafiya ta duniya WHO.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. To yanzu a madadin Ibrahim ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. Da Solomon Abo da ya hada shirin ya kuma ba da umarni. Ni Madina Dahiru mai shanu ke muku fatan alheri.
Bonjour au micro.